sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare barkamu da asuba, barkamu kuma da kasancewa tare da ku a shirin namu na yau Laraba 10 ga watan Maris shekara ta 2021. Da fatar kun waye gari lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa tare da ku. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, ga kanin labarai.
Majalisar Wakilan Amurka ta dauki hanyar amincewa ta ƙarshe da tallafin corona na dala $1.9 trillion da shugaba Biden ya samar. Fadar Buckingham a Ingila ta ce iyalan masarautar ba su ji daɗi ba da suka ji irin ƙalubalen da Yarima Hari da matarsa Meghan suka shiga cikin shekarun da suka gabata a lokacin suna zaune a fadar. A karo na biyu, wani jami'i cikin mukarraban jam'iyyar Aung San Suu Kyi ta NLD da aka haɓar a Myanmar ya mutu yayin da ake tsare da shi.
Kanun labaran kenan. Mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero ya cika shekara guda da hawa karagar mulki. Ya kuma bayyana nasarori da ya cima cikin shekara guda.
Mun samu nasarori wajen gyara zamantakewa tsakanin gwamnati da wannan masarauta. Kuma mun samu damar yin ziyarce-ziyarce da ƙarfafa danƙon zumunci tsakanin masarautar Kano da masarautun arewacin ƙasar nan da ma wasu sassa na ƙasar nan.
Sai kuma matsalar garkuwa da jama'a da ta zama ruwan dare a Najeriya. Da bisa bayanai, maharan ke hada baki da al'ummar gari.
Mista ga bayaninsu kwana uku kamar da yake ciyar nan an suna da su cewa baki suna nan shigowa kuma masu dukiya ne sosai musamman. Wai aka ce mu za mu doke su aiki za su yi gadin mu domin kada yanyansu su kwashe mu garkuwa.
Kamar kowace rana Laraba, Murtala Faruk Sanyinna zai shigo da shirin baki mai yanka wuya, amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum. Majalisar Wakilan Amurka ta dauki hanyar kada kuri'a ta karshe kan tallafin corona na $1.9 trillion da shugaba Biden ya samar, wanda majalisar dattawa ta amince da shi. Tallafin da yake burin ganin ya bunkasa kudaden shigar miliyoyin Amurkawa da wuraren kasuwanci. A nasarar majalisar wakilan wacce ke da rinjayen 'yan Democrat ta kada kuri'a a yau Laraba, matakin da daga shi sai saka hannu da shugaba Biden zai yi don zama doka. Hakan kuma zai zamanto babban nasara ga Biden, wacce zai samu cikin ƙasa da wata biyu da ya kwashe akan karagar mulki. A ƙarshen makon da ya gabata ne kudirin tallafin na Biden ya sha dikir a majalisar dattawa, bayan da majalisar ta yi wasu sauye-sauye a kansa wanda ta kura aikinta ta wakilai ta amince da shi. Yanzu ana fatan majalisar ta wakilai za ta sahale wannan kudirin doka da majalisar dattawan ta kammala da shi ba tare da ta yi wani sauyi ba, yayin da kuri'un 'yan Democrat za su kara da na 'yan Republican da suka dunkule wuri guda. Fadar Buckingham a Ingila ta ce iyalan masarautar ba su ji daɗi ba da suka ji irin ƙalubalen da Yarima Hari da matarsa Meghan suka shiga cikin shekarun da suka gabata a lokacin suna zaune a fadar. Bayan wata hirar da gidan talabijin ɗin CBS da aka yada a ranar Lahadi, wacce fitaccen mai gabatar da shirye-shiryen talabijin Oprah Winfrey ta yi da Hari da Meghan, an taɓa bututuwan launin fata, zamantakewar iyali da kuma tunanin ɗaukar ranta da Meghan ta yi. Masarautar ta fitar da wata sanarwa a madadin sarauniya Elizabeth. Tana mai cewa duk da ba lallai ne dukkan zantuttukan da aka taɓo ne suka zamanto da gaske ba, iyalan masarautar sun ɗauki batutuwan da mahimmanci kuma za su ɗauki matakin da ya dace a cikin gida. Wannan sanarwa wacce aka wallafa a shafin Twitter ta ƙara da cewa ma'auratan da ɗansu Archie za su ci gaba da kasancewa 'yan gida. Sanarwar na zuwa ne bayan da Meghan, wacce jinsinta ruwa biyu ne, ta ce wani daga cikin iyalan masarautar ya nuna damuwa kan yadda duhun launin fatar ɗansu Archie zai kasance. Yanzu haka Meghan, wacce tsohuwar jarumin fim ce, tana ɗauke da wani juna biyun. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wakilin Amurka na musamman kan yanayi John Kerry ya kai ziyara Brussels don tattaunawa kan haɗin kan ƙasashen da ke ɓangarorin tekun Atlantika da jami'an kungiyar tarayyar Turai da kuma shawarar da shugaba Joe Biden ya yanke ta sake shiga shirin yakin da ake yi da sauyin yanayi. Yayin da yake ganawa da manema labarai tare da jagoran wannan yunkuri na nahiyar Turai Frans Timmermans, Kerry ya jaddada cewa matsalar sauyin yanayi na ɗaya daga cikin muhimman batutuwan da gwamnatin Biden ta ƙudiri aniyar yaƙa. A cewar shi, taron duba batutuwan yaki da sauyin yanayi da za a yi a watan Nuwamba a birnin Glasgow na ƙasar Scotland shine lokaci da yafi dacewa duniya ta hada kai ta dabbaka matsayin da aka cimma a shekarar 2015 kan yaki da sauyin yanayi a Paris.
Kada ai nisa nan gaba kadan Mahmud zai sake shigowa da karin labaran duniya. To amma kafin nan bari mu leka Najeriya inda jiya Talata mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero ya cika shekara guda da hawa karagar sarautar Kano bayan sauki tsohon sarki Muhammadu Sanusi na biyu. Basaraken ya kuma yi amfani da wannan damar wajen bayyana nasarorin da ya cimma cikin shekara guda kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin mu a birnin Kano Mahmud Ibrahim Kwari. Ya hada mana
Alhaji Aminu Ado Bayero da ke zaman sarkin Kano na 15 a jerin sarakunan Fulani ya hau gadon sarautar Kano a ranar 9 ga watan Maris na bara bayan tinjatinjar da ta kai ga tambuke tsohon sarki Muhammadu Sanusi na biyu daga Karaga.
Jama'a, wannan shekara da Allah ya nuna mana ta zo da al'amura daban-daban, kalubalen tsaro da zaman lafiya, kalubalen kiwon lafiya sakamakon bullowar sabuwar annoba ta corona, durkushewar tattalin arziki da kasuwanci. To amma kamar yadda magabatanmu suke fada, duk lokacin da irin haka ta faru mun aminta Allah shi ne zamani. Dukkan kalubale da zamani ya kawo sai a karba a yi wa Allah godiya.
Duk da wannan kalubale, sarkin na Kano ya ce ya cimma nasarar farfado da aminci tsakanin masarautar Kano da sassan gwamnati da na masarautu a Najeriya.
Mun samu nasarori wajen gyara zamantakewa tsakanin gwamnati da wannan masarauta, kuma mun samu damar yin ziyarce-ziyarce da karfafa dankon zumunci tsakanin masarautar Kano da masarautun arewacin kasar nan da ma wasu sassa na kasar nan, wanda dama yana daya cikin tafarkin da magabatanmu suka rayu a kai.
Kazalika, sarkin na Kano ya ja hankalin talakawa dangane da kalubalen tsaro da arewacin Najeriya ke ciki.
Muna kira da babbar murya da jama'a su yi hattara saboda wannan zamani mai cike da kalubalen tsaro. Muna addu'ar Allah ya kare mu daga dukkan masu nufin cutar jama'a, amma dole ne jama'a su saka ido kuma sanar da duk bakon abinda suka gani ba su amince ba ga hukumomin tsaro.
Haka kuma sarkin na Kano ya shawarci gwamnatoci game da wannan hali da Najeriya ke ciki.
Babban kalubale shine dukkaninmu mun san matasanmu da yawa ba sa komai, don haka muna kira da gwamnati da bujuro da wasu abubuwa musamman a harkar noma da koyon sana'a, inda matasanmu za su dogara da kansu su kuma taimakawa waɗanda za su biyo bayansu.
Alhaji Aminu Ado Bayero ya yi amfani da wannan dama wajen yin albishir ga talakawa musamman matasa.
Jama'a, a cikin watanni da shekaru masu zuwa, idan Allah ya ara mana lokaci, muna fatan aiki da sassan gwamnati domin duba yiwuwar buɗe wata kafa da matasanmu za su iya amfani da sababbin fannonin ilimi da kimiyya wajen cimma burinsu na kyakkyawar rayuwa a wajen ilimi, kasuwanci da zamantakewar zamani, wato a turance Technology and Business Hub Incubation Center. Wannan yana ɗaya daga cikin shirye-shiryen da muke fatan bijirowa domin taimakawa aikin da gwamnatin jiha da ta tarayya suke yi domin inganta rayuwar matasa.
Alhaji Aminu Ado Bayero kenan mai martaba sarkin Kano, wanda a Talatar nan ne ya cika shekara guda da shiga gidan dabo. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida na Kwari, kuna sauraron sashen Hausa na muryar Amurka ne da ke watso shirye-shirye daga nan birnin Washington DC. Ga Mahmud da ci gaban labaran duniya.
A karo na biyu, wani jami'i cikin mukarraban jam'iyyar An San Suu Kyi ta NLD da aka hanbar a Myanmar ya yi mutu yayin da ake tsare da shi a daidai lokacin da masu zanga-zanga ke ci gaba da bijirewa sabuwar gwamnatin sojin da ta yi juyin mulki a kasar. Zaw Myat Lin ya mutu ne a ranar Talata bayan da aka kama shi yayin da yake kokarin tserewa daga wani samame da 'yan sanda suka kai a Yangon. kamar yadda rahotannin da kafin yada labaran Myanmar da sauran kafafun yada labaran kasar suka fitar. Wani mamba a majalisar dokokin kasar wacce sojojin suka rusa ba mai wutayen ya ce Zaw Myatlin ya taka rawa a zanga-zangar da ake yi. Iyalansa sun ce an kira su ne kawai aka ce su zo su dauki gawar a ranar Talata ba tare da an faɗa musu yadda ya mutu ba kamar yadda abokansa suka shaida. Prime Minister kasar Girka ya yi kiran a kai zuciya nesa bayan da matasa masu zanga-zanga suka fara wani ofishin 'yan sanda a Athens babban birnin kasar saboda abin da suka kira cin zalin da jami'an tsaro suke yi. Harin da matasan suka kai ya yi sanadin jiwa ɗaya daga cikin 'yan sandan mummunan rauni a cewar kamfanin jallicin labarai na AP. Prime Minister Kyriakos Mitsotakis ya fitar da wata sanarwa inda ya yi Allah wadai da harin. Wannan tarzoma na zuwa ne yayin wani gangami da mutum 5,000 suka yi a cewar kiyasin 'yan sanda a gundumar Nea Smyrni da ke kudancin ƙasar wanda ke da tazarar kilomita 4 daga birnin na Athens.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka. Mamun Lalo ya karanto. Wata matsala da ta bawaye al'umma a Najeriya da ta jibinci harkokin tsaro ita ce garkuwa da mutane da neman kudin fansa da ta zama ruwan dare a kasar. Binciken da muryar Amurka ta gudanar na nuni da cewa akasarin masu garkuwa da mutanen suna samun bayanai ne daga waɗanda suke kurkusa da waɗanda suke garkuwa da su. Mun samu yin hira da wani da ya shafi kwanaki 14 a hannun wasu Fulani da suka yi garkuwa da su a jihar Kogi inda suka je aiki, wanda za mu sa sunansa bisa dalilin tsaro. Ga bayanin nasa.
A wajen karfe 2 na safe sai na ji bindiga AK-47 a moshina. Shine sai suka cire min kuri in jiro su a hankali, na ce ba damuwa. Sai suka fara na zo na kasa sai aka fitar da mutum hudu da suna tare da ni, dama mu mutum 7 ne, mata 2 maza 5. Amma mu mutum 5 ne suka dauke mu tare da driver mu kenan. Suka yi tafiya da mu zuwa daji. Mun taso daidai wajen karfe 2 na safe.
A cikin mota ne ko da kafa?
Da kafa ne. Sun tafi da mu sun shigar da mu daji tafiyan mu kenan. Mu da kai in masauki na farko da suka saukar da mu wajen karfe 2 na rana. Shi kenan a wurin ne muka fara fuskanci wahalan da dama yana gabanmu. Wurin suka kira ni na zo na rusu na suka ce mai nawa zan fanshi kaina. Suka ce sai komandan da ya ce a bani na $1,000,000. To duka kenan an shiga duka na koyina. Sai suka ce za su daura ne su hangin dinna. Sai muke musu su tube ni ban taba ganin su ba, suna ba su taba ganin ba. Sai ni ce akwai wani ne suke nema su gira ma wai ai kudin da ba ina ce zan biya kaɗan. Domin jiki na ya rike ya yi zafi da duka. To shi ne sai suka ce man to ya zan biya kudin, ya ce ina da mota guda da ya zan siya. Sai na yi magana da yanwa da abokan arziki su yi hanyar da za su kwace ta. To sai suka tambaye ni cewa suka tsara min bindiga a goshina da wajen wuya na 50 na wajen wuya da AK-47 a kan goshina. Haka nan ne suka yi domin sun yi sun yi sun maza faɗo, na ce in kun buɗe bindigar nan mutuwa na dai zafin da zan ji ba zai wuce sekon 30 ba, shi kenan na tafi. Nan manta cewa na taɓa zama wannan bikin. Da suka gani haka da suka fice ni, haka ma suka yi da sauran.
An saba idan maharan nan suka yi garkuwa da mutane su ne sukan kira dangin waɗanda suka garkuwa da su ɗin nan ta amfani da wayar salulansu su ce ga su suna tare da waɗannan kuma suna buƙatan kuɗi kaza. Amma na ku sai zama kamar ku ne suka ce nawa za ku biya, ba su gaya muku nawa ne za ku biya ba.
Sai dukkan kaza su yi aka faɗa masu abin da suna so ku faɗa masu.
Kwanakinku nawa a hannunsu, kuma ya ne kuka samu kanku?
Kwanakinmu 14 daidai sati 2. Allah ya sa mu samu tagomashi a wurin wani daga cikinsu wanda shi ya tsaya mana, shi wannan ne ya tsaya mana da taimakon Allah har aka zo ka karba $1,000,000. Sai shi driver mu ne aka karba $500,000 daga hannun shi kaman aka sake mu.
To akwai waɗansu lokuta su maharan nan sukan bayyana cewa wani ne yake ba su labarin waɗanda za su je su garkuwa da su. Akwai wani abu makamancin haka a naku lamarin?
bisa ga bayanansu kwana uku kamar da yake tiyan nan an sanar da su cewa baki suna nan shigowa kuma masu dukiya ne sosai musamman ne an ce da su ne mai dukiya ne sosai don haka za mu shigo to shigowar kenan wai aka ce mu za mu doke su aiki za su yi gadin mu domin kada yanyansu su kwashe mu garkuwa to bayan mun shigo garin ranar alhamis ban ba su ji mun kira su ba juma'a ba mu kira su ba sati to shi ne suka ce to tun da ba mu kira su mun ba su wannan kudin su yi gadi mu ba za su mora da hannunsu su kwato abinda za su kwato a hannunmu shi yasa suka zo da asubahin ranar lahadi din da safe da karfe biyu
wato ku su suna an gaya musu cewa ku kun san da zamansu amma ku ba kuma wanda ya gaya musu din nan bai gaya muku cewa ga abin da ake ciki ba ma
ba san komai ba kuma san komai ba mu mun doka cewa komai lafiya amma su labarin da suka ba mu kenan ko su labarin da suka ba mu dai amma abin da suka faɗa mana su ce wani ne ya gaya musu cewa muna nan zuwa kuma sun tabbatar da zuwa mu amma mu kuma ba mu ba su abin da muke za mu yi da su ba mu kuma ba mu san cewa ko wani shiri ne kamar da haka ba
kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 kuda kuma ya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
baki mai yanka wuya siyasa na kokarin shiga a sha'anin sace daliban makarantar sakandaren yan mata ta Jangebe a jihar Zamfara yayin da kungiyoyin arewacin Najeriya ke cewa tura fa ta kai bango a kalubalen tsaro da yankin ke fuskanta jama'a assalamu alaikum Mako daya bayan sako daliban makarantar yan mata ta garin Jangebe a jihar Zamfara har su 279 wata sabuwa ta bulla a yayin da aka zargi wasu yan siyasa a jihar da yiwa yan bindigar tayin makudan kudade domin su ci gaba da rike daliban babban jigo a jam'iyyar Abga kuma tsohon dan takarar gwamnatin jihar ta Zamfara karkashin inuwar jam'iyyar Dr. Sani Abdullahi Shinkafi wanda kuma yake da kusanci da gwamnatin jihar ta jam'iyyar PDP ya gudanar da wani taron yan jarida a gusau fadar gwamnatin jihar ta Zamfara inda ya bayyana yadda zargin nasu yake
su waɗanda suka shiga tsakani na karɓo su ɗaliban da aka yi garkuwa da su na makarantar kimiyya da fasaha na Jangebe da suka je wurin sasancin yadda za a yi a daidaita a samu sako yaran domin gwamnatin jiha ta ce ba ta ba da kokon to shine suke faɗa ma mutanen lokacin da aka sasancin na su sako yaran suka ce to sukin mutanen bangaren jama'iyya ta adawa ta APC sun ce za su ba su miliyan 57 kada a sako su sannan da bayan an sako yaran suka ce har an sun ware ta suka ce kuka je ku ce muna gaida bai gaji saboda haɗin kan da yabamu sannan ga binciken da muka yi ba metro guda cikin hostel na yara sun te wurin biki kaga dole akwai wani shiri can na ƙarƙashin ƙasa da aka yi domin a zo a yaba ma shi gwamnati Matole kashin kaji
wannan zargi da kake wani babban zargi ne anya kuna da kwararan shaidu na yin wannan zargin da kuke yi
ai kundin tsarin mulkin Najeriya ya da zargi idan kana zargi sai in abu ya tabbata sannan yake zama hukunci kuma bincike bai ba komai ba shi da aka yi bincike nan ne Allah zai barantar da mai gaskiya da kuma mara gaskiya kina da nake ga al'umma da ita kanta hukumar tsaro ta kasa idan har musun zo sun gardanta maganan nan to da 24 ga watan da aka dauki wannan yare February zuwa juma'ar da an ka sako su ina ganin kwana gane ko shidda da ni da ke magana da su bangaren jama'iyyar da ke mulki da manya-manya APC da muke zargin su suna son ko ta halin a'a sai an cire Matola da gwamnati sun da bisa mulki kowa ya bada wayar shi security su duba su ji bayanan da kowa kan wannan tsakani a gano gaskiyar magana da su magana da yata da ke yi cewa an ce za a ba su miliyan 57 su gaba da rike yaran nan gaskiya ne ko ba gaskiya ba.
To sai dai kuma shugaban riko na jam'iyyar adawa ta APC a jihar ta Zamfara Lawal M. Liman ya mayar da martani akan zargin.
Ni statement na har gani ya releasing bai hito hile magana APC ba. Amma ai haya ce APC ne to zamu dauki mataki na doka domin mu na fahimta cewa wasu kamar musamman shi baya da control na bakin shi. Duk abin da ya so ga bakin shi yana fadi. Abin da na sani kuma da a matsayin jami'a APC da duk jagoranta kullum fatan mu wanda duk yake wannan abu Allah ya tuna masa shi. So amma wani in yazo yana irin magana haka yana ganin akwai buƙatar ya san cewa baya da monopoly na irin wannan maganganun da yake yi. Saboda haka in a tabbata ya ce haka nan to za a dauki matakin da daidai da shi wanda za a gurfanar da shi a gaban kotu. Shi dan kore ne kaka manta cewa akwai jami'an muna da akwai jami'an tsaro da intelligence kuma gwamnati ta sa abin da take yi musamman gwamnatin tarayya akwai jami'ai wanda su suke da haƙƙi su gano wannan shaci fadin ne kawai abin da ka dauka kamar mu ko wani irin lamari yana so ya mai da shi akan siyasa kuma addu'a mu ce kullun duk wanda ke da hannun cikin wannan abu Allah ya tuna mu shi asiri su ba magana siyasa ga wannan amma dai ni abin da sani ne wannan magana ce kawai ta shirme ba ta da wani tushe.
To amma baka ganin cewa shi dan jihar Zamfara ne kuma watakila yana da dama ya bayyana ra'ayi ko yayi zargi kamar yadda kundin tsarin mulki ya tsanani.
Shi ne nace maka ai to ai kaga in kace zargi wani magana daban kake magana shi sai nace maka magana shi ta siyasa sai dai yanzu da yake ya tafi tabaka lashe so tana yiwa yana kokarin marama ruhe mu gwamnati da ke ci yanzu kasa wata amma ina son in amfani da wannan dama in jawo hankalin shi ba kowane lamari ake sa siyasa a cikin shi ba mu abin da muke kira ga gwamnati kamar yadda muka shafa dis tashi tsaye kai abin da ya kamata ta yi domin al'umma jihar Zamfara su zauna lafiya.
Tuni dai da kungiyoyin arewacin Najeriya suka so mu zargin cewa tashe-tashen hankula da ke neman shige makadi da rawa a yankin na da alaka da siyasa musamman ganin yadda lamarin ya karkata a makarantun boko ana sacewa tare da garkuwa da dalibai. Nasura Ashiru Sharif shi ne shugaban haɗakar ƙungiyoyin arewacin Najeriya wanda ta bayyana ra'ayin cewa da akwai wata ƙullalliya a ƙasa.
To na farko dai in ka kula da tun daga farko rigimar Boko Haram kowa ya san cewa an ta ƙona makarantu a wannan yankuna yadda yara ba su yi makaranta ba. Sannan wannan rigimar da aka zo aka yi ta fashin dabbobin nan ai hikima ce ta karya tattalin arziki. Mutan arewa sana'o'in nan guda biyu ba su da sana'o'i sama da wannan noma da kiwo. To an ce ana rigima da makiyayi da manomi. Manomi bai sai je gona ya kiwo ba shi kuma makiyayin an sace mar dabbobinsa. To an karanta nan arziki yanzu azo ana bin makarantu ana hana yara zuwa makaranta. Yanzu duk mutum ba zai iya dau ɗayansa ya kai su makarantu kwana ba. Shirye wannan abin ake yanda za a lalata al'umma a karya ta duk al'umma da ba ta da ilimi ta samu matsala gwargwadon ilimin ku gwargwadon ci gaban ku haka ma masana suka faɗa. Muna zargin mutanen kudancin Najeriya wanda suke shigo da kwayoyin nan mutanen kudu maso gabas wato south east kowa ya san duk harkar kwaya a ƙasar nan su ne akan gaba su ne suke shige da su ne suke kawo ta suke haɗa kai kuma da wasu ɓata gari daga cikin mu suke musu dillancin ta.
Mutane da dama suna ganin cewa akwai siyasa a cikin wannan al'amari shin kuwa na kuma taki kun yadda cewa akwai siyasa a cikin wannan dauke-dauken da ake musamman wanda ya shigo makarantunmu na wannan yanki.
Sosai da sosai akwai siyasa a cikinsa.
Ita ma kungiyar dattawan arewa da ta ce da ita aka yi fafutukar kafa a gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta ce turafa ta kai bango domin kuwa gwamnatin ta kasa cika alkawarin da ta dauka na tsaron rayuka da dukiyoyin al'umma. Da bakin jami'in ta na watsa labarai da sadarwa Dr. Hakim Baba Ahmed.
To sai in fara da cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un don dai mu a arewa tun da aka kafa Najeriya ba mu taɓa ganin halin samun halin kanmu cikin irin wannan hali ta ko ina ga Boko Haram kayoyin da kace yanzu ga waɗannan yan masu sata mutane ga kashe-kashe iri-iri sace-sace da sauransu ba mu taɓa ganin irin wannan inda duk kaga ƙasa ta zama haka tambayar da za ka fara yi shi ne ina shugaba idan ka bar ƙofanka a buɗe kowa shiga zai yi daga wannan laifi sai in matsala sai kuma ita kuma ta haifi wata matsala. Abin da ke faruwa a Najeriya shi ne yanzu ba mu da tsaro akwai soja amma soja yaƙi 10 ko 20 lokaci guda kasan ba su yawa yan sanda ba su iya komi a Najeriya shi mai neman ya cuce ka dama kullum nema kake ina ne kake zai samu galabarka to sun samu galaba su addada ji suke da hanya suke da gidajen suke da babin da suka dama rana ɗaya sai su je su dauki makaranta su kwashi mutane a titi ba abin da ake Allah ya gani mu mu dai mun yi kokari mu kauda Jonathan saboda mun ga ya gaza kuma Buhari da kanshi yace Jonathan ya sokai ba mutane wuri saboda ya gaza tsare ɗan Najeriya kuma duk campaign din da muka yi da komai ya mun kafa shi ne akan abu general lokaci general Buhari soja mai gaskiya mai karfi mai zafi zai yi mana maganin Boko Haram zai share mana ita kuma zai kashe mana hanyar rashawa da cin hanci ya gyara mana tattalin arziki yaran mu su samu makaranta su je a samu aiki shi tunda dai ya zo ya samu ya zama shugaban kasa sai yake to shikenan fa lillahi alhamdu duk wani abin da ya faru a laifi na bane laifin wani ne ko laifin wanda na ba aiki ne ko laifin wani Buhari ba ya da shi sai ya sike mu shi yasa banda ma Boko Haram ba a kasa ba karya ta ba sai wasu kuma mugayen suka leka suka gani suka ce kai kobar Najeriya bu da yake ku zo mu shiga shi yasa kake ganin duk wannan irin abin da sannan ga cece ku ce ya tashi kasa ta rude fada kawai ake da juna maimakon mu zauna mu duba dukkan mu fa ruwa daya ya buge mu da mutanen arewa da mutanen yamma da mutanen kudu masu cewa Fulani ne musu kaza muta kafin ba Fulani ya fara zuwa gabas ko yamma da arewa ya fara ba Fulani mugu ba duka ne suka zama mugaye
anan zamu dasa aya sai mako mai zuwa inda zamu kawo muku wani sabon shiri a madadin Cuba Hero Diodone da ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
To a gaida na Sanyin na kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Majalisar Wakilan Amurka ta dauki hanyar kada kuri'a ta karshe kan tallafin corona na dala trillion 1.9 da shugaba Biden ya samar. Wanda majalisar dattawa ta amince da shi tallafin da ake burin ganin ya bunkasa kudaden shigar miliyoyin amurkawa da wuraren kasuwanci ana sarar majalisar wakilan wacce ke da rinjayen yan democrat ta kada kuri'a a yau laraba matakin da daga shi sai saka hannu da shugaba Biden zai yi dan zama doka hakan kuma zai zama to babban nasara ga Biden wacce zai samu cikin kasa da wata biyu da ya kwashi akan karagan mulki Fadar Buckingham a Ingila ta ce iyalan masarautar ba su ji daɗi ba da suka ji irin kalubalen da ya rima har da matarsa Meghan suka shiga cikin shekarun da suka gabata a lokacin suna zaune a fadar. Bayan wata hirar da gidan talabijin ɗin CBS da aka yada a ranar Lahadi, wacce fitaccen mai gabatar da shirye-shiryen talabijin Oprah Winfrey ta yi da Harry da Meghan, an taɓa bututuwar launin fata, zamantakewar iyali da kuma tunanin ɗaukar ranta da Meghan ta yi. Masarautar ta fitar da wata sanarwa a madadin sarauniya Elizabeth. Tana mai cewa duk da ba lallai ne dukkan zantuttukan da aka taɓo ne suka zamanto da gaske ba. Iyalan masarautar sun ɗauki batutuwan da muhimmanci kuma za su ɗauki matakin da ya dace a cikin gida. Wakilin Amurka na musamman kan yanayi John Kerry ya kai ziyara Brussels don tattaunawa kan haɗin kan ƙasashen da ke ɓangarorin tekun Atlantika da jami'an ƙungiyar tarayyar Turai da kuma shawarar da shugaba Joe Biden ya yanke ta sake shiga shirin yaƙin da ake yi da sauyin yanayi. A karo na biyu wani jami'i cikin mukarraban jam'iyyar An San Suu Kyi ta NLD da aka hambar a Myanmar ya yi mutu yayin da ake tsare da shi a daidai lokacin da masu zanga-zanga ke ci gaba da bujirewa sabuwar gwamnatin sojin da ta yi juyin mulki a kasar. Zaw Myat Lin ya mutu ne a ranar Talata bayan da aka kama shi yayin da yake kokarin tserewa daga wani samame da 'yan sanda suka kai a Yangon. Kamar yadda rahotannin da kafin yaɗa labaran Myanmar da sauran kafafen yaɗa labaran ƙasar suka fitar.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma kada ku yi nisa. Nan da sa'a 1:30 za mu sake dawowa da shirinmu na hantsi lokacin da Aisha Ma'azu za ta shigo da shirin yanayi da muhalli. Shirin da ke gayyata ƙwararru domin neman bayanai kan abin da ke tsonewa masu sauraro ido a wannan fannin. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma muhawara a shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Mamun Lalo da ya karanto labarai da Cuba Hero Diodone da ya daidaita sautin shiri da bada umarni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.